wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Assalamu alaikum mai sauraro, ina maka babbar maraba da wannan zarafi domin mu kasance cikin masu sauraro a yau. Muna da fili domin wakoki, don haka mai sauraro a kasance tare da mu yayin da za a saurari wakoki na kwaya na Seventh-day Adventist Church Mr. Ali daga jihar Plateau. A yi ƙoƙari kuma a saurari shiri na guzuri domin rayuwa tare da Pastor Audu. A yau za mu kawo ga ƙarshe fili na sujada tare da Dettijo Bulus Ishaya. Mai sauraro, shirye-shirye da muke tafiye da su kenan, sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Kirazu agamata tisa, kirazu zubinsa, kira zuwa da batatinsa. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal lokaci na wucewa. Lallai muje kiran safaya, domin lokaci na wucewa. Domin wannan.
idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu. Adventist World Radio, jakar gidan waya, 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria. Ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Mai sauraro, ina fata ana samun ginuwa ta dalilin sauraron shirye-shiryenmu. Sai ayi kokari a ci gaba da bi mu a shirin da ke gaba. Muna da fili domin waka tare da kwaya na Mr. Ali, sa'an nan kuma za mu ci gaba da sauraron sujada tare da Dattijo Blues Ishaya. Kar a yi nisa da akwatin rediyo.
Dan uwana abokina mai sauraro, ina marabtanka daga yatarka zuwa wannan sujada. Za mu dubi karatu cikin Yakub sura 1 aya 13. Yakub sura 1 aya 13. Karatu tana cewa, kada kowa sa'an da ya jarabtu ya ce daga wurin Allah ne na jarabtu, gama Allah ba shi jarabtuwa da mugunta kuwa, da kansa ba shi jarabtar kowa. Kan magana ta ce dauriya cikin gwaji. Dan uwana, bari mu yi addu’a. Allahnmu da ke a sama, mun gode maka don wannan kyakkyawan zurfi da ka ba mu na sujada. Za mu duba cikin asirin maganarka, yadda cikin dukkan abin da za mu yi, dalili na Iblis da zai birkita shiri ka kawar mana da shi. Ka sa mu yi binciken cikin nasara. Mun fara kenan cikin sunan danka, mu kare cikin sunan danka, domin darajar wannan suna Almasihu shine mai cetonmu. Amin. Dan uwana mai sauraro, na san ka san littafi mai sarki. Dubi karatun cikin Yakub din sura 1 aya na 13. Amma kan magana tace dauriya cikin gwaji. Kada wani ya jarabtu, kada kowa sa'an da ya jarabtu ya ce daga wurin Allah ne. Anan ayan tana son ta gaya mana Ubangiji ba zai iya jarabce mu da wata matsifa ba. Ba zai iya jarabce mu da wani dalili wanda zai iya ja mana faduwa wai domin shi ya ga irin sayawarmu ba. Nan ayan tana son ta gaya mana idan muka hadu da wata jaraba ta wani dalili da ke son ya tada hankalinmu wanda ya ja mana ko masifa, to wannan dalili idan ku tunda ayar Allah ka tace ka san wannan shiri na magabci ne. Kada kowa ya ce gama Allah baya jarabtar kowa ba da wani mummunan dalili, amma shi mai kariya ne, shi ne wanda kuma yakan taimaka ya ga mun fita cikin wancan jaraba mun yi nasara. Domin haka dan uwana, kan magana ta fada, za mu dubi aya na 12. Ka mai da kanka baya maimakon aya na 13, sai ka duba na 12. Karatun ta ce mai albarka ne mutum wanda ya daure da jaraba, gama sa'an da ya amintu za shi karbi rawani na rai wanda Ubangiji ya alkawarta ma wadanda suke kamunansa. Mai albarka ne mutum wanda ya daure. Dan uwana, ya kaji ayan? Idan ku akwai wani mutumin da ya sha jarbobi, ya jarabtu da tsanani, dan uwana, tarihi ta ce Ayuba ya kusan ɗarawa waɗansu, in ma bai zama na farko ba. Ayuba ya samu damuwa sosai cikin rayuwarsa. Tarihin Ayuba ina so idan ka taba ji, to dan uwana, ka kwatanta kanka da Ayuba in ma kana cikin damuwa. Ka gane Ayuba mai arziki ne sosai. Ayuba kuma mai arziki na dukiya na iyaiya ne. Shi attajiri ne idan kana batun arziki irin na kayan duniya. Shi kuma Allah ya wadata shi da iyaiya. To amma duk da haka Ayuba yayi asara na tumaki da jakansa, yayi asara na iyaiyansa da shanunsa. Ayuba yayi asara lafiyar jikinsa domin Iblis shedan ya jarabce shi. Ya tafi lafiyansa, ya tafi dukiyarsa, Ayuba zan fatararre, sannan matar tana masa magana. Ayuba ya ce ba zai taba yiwuwa ba, sa'ilin da muna karban alkhairi, amma lokacin da wani bala'i ta sabko mu kasa karba, to dole ne dukan abin da muka gani masu karba ne cikin godiya. Amma fa kar mu karban mu da mu ce Allah ne ya jarabce mu. Ayar Allah cikin Yakub din nan aya na 13 sura 1 nan ya gaya mana wannan zance. To domin haka cikin Ayuba, Ayuba sura 2, sura 2 din nan aya na 9 zuwa 10, yace mata ta safa ta ce masa, har yanzu kana rike da gaskiyarka, ka la'anta Allah ka mutu. Amma ya ce mata, kina zance irin na mata masu shakiyanki, kaka kenan, mu karbi alheri wurin Allah ba za mu karbi matsifa ba. Dan uwana, kaji Ubangiji yana sani ba fa Ayuba na nufin wai Allah ne ya saukar da masifa ba, amma ka gane lokacin da ƴaƴan Allah sukan taru, Iblis yakan bi su. Ana sha'ani ne a sama, Iblis ya bi. Allah ya tambaye shi, ko ka gamu da Ayuba, ina kokarin maida kanka, maida kaina cikin tarihi ne don ka yarda. Ayuba ya faɗi wancan magana. To a yanda tarihin ta zo, sai ya kasance cewa Iblis yace to lalle don ka kare shi ne domin an tambaye shi ko ya gamu da Ayuba yace don ka kare shi amma ka bar ni to tarihin dai dan uwana ka sani wannan zance Iblis ya dawo ya jarabci Ayuba yana gani Allah ne ya kare shi yana ganin Ayuba na bin Allah domin arzikin da an bashi ne shi yasa ya bata arzikin Ayuba shin me ka taba samu ya lalace shin me ka taba samu ka rasa shi yana iwa yaya shin suna nan tare da kai duka in ka taba rasawa dan uwana ka jure domin kan magana tace juriya cikin gwaji yana iwa an jarabce ka ne sai ka daure ka jiraci abinda za ya zo abinda zai bi ba zai zama alheri domin tarihi tace Ayuba kuwa lokacin da aka jarabce shi da ya daure komai ya zamanto mai ma'ana domin haka dan uwana a karshen Ayuba tarihi tace an mayar masa da dukkan arzikinsa yau mu muna kiranka dawo ka dogara ga Allah dawo ka nuna amincinka cikin Allah dukkan abin da ka gani ka mayarwa Allah Allah ya ce ka sani kada ka je kana bin wadansu hanyoyi domin wadansu yau in sun rasa lafiyarsu sukan ce akwai boka sukan ce akwai malamai sukan ce bari mu koma mu dan yi wata safi dan mu magance damuwarmu ka daure cikin kowane abu ka barwa Allah Allah zai magance maka domin haka in ka rada wannan magana ka daure irin na Ayuba wataran ubangiji zai amara maka da dukkan arziki zai amara maka da dukkan abin da ka rasa lafiyar jikinka in dai a wannan duniya ta zunubi dama dole cikin biyu za a ga daya walau na baki walau na fari ko lafiya ko ciwo ne Allah ya sa dan uwana ka gane zaka daure cikin dukkan abin da ka gani Allah duka ya kara ganar da mu bari mu yi addu'a Allah dake a sama mun gode maka domin kikkiawan bishewa bari cikin dukkan asire da muka bincika dukkan wahalhalu da muke sha a nan duniya ka sa mun daure a cikin ta karshen dukkan komai shine ran da danka ya bayyana za a kama da karshen dukkan masifa ka sa muna da rabo a ciki mun roke ka wannan dalilai tare da godiya domin darajar sunan Isa Almasihu mai cetonmu amin
abubuwa da yawa da muka sani a yau da muke kira damoyi ko kuma kalubale rashin sani ne na mutane da yake bayyana a kullum muna biyan kuɗi saboda rashin sanin mu ko ka san cewa kakan biya likita ko bakanike ko mai gyaran wuta ko wanzami ko kafinta ko kuma mutane da yawa dai da suke aikace aikace daban-daban saboda rashin sanin ka ne domin inda ka iya waɗannan abubuwan ba zai zame maka da sauki ka biya su domin ka same su ba amma saboda rashin sanin ka dole ka biya waɗanda suka sani domin su yi maka wannan aikin rashin sani yana da tsada sosai amma kuma a ɗaya bangaren idan ka dage lalle kai sai ka san kowane abu to yafi tsada kuma domin ba za ka iya yin komai da komai ba abu mafi wuya ne da kuma tsada da kuma ɓata lokaci ka ce kai ne za ka zama magini na kanka injiniya na kanka manomi na kanka mai yin shara na kanka mai yi wa kanka aski mai tuka motar kanka kai ne masinjan kanka kai ne kuma manajan kanka kai ne lauya da akawu na kanka wannan ba zai zame maka da sauki ba wato za ka kashe rayuwarka gaba daya ba za ka samu ka natsu ka yi abin kirki ba ba za ka iya sanin komai da komai ba amma shawara a nan ita ce abinda ka sani ka tabbatar ka kware ka yi zurfi sosai a cikin wannan sanin to ta wannan hanyar ce idan mutane suka san ka za su zo domin su biya ka su samu wannan abin da ka sani a ta wannan kuma za ka samu rayuwa mai kyau za ka samu riba mai kyau ai shi yasa za ka ga bakanikin mota in ka kai masa mota sai ya bincike ta sai abin da ya yanka maka to kaga hanyar cin abincinsa kenan kai ma ya kamata ka samu abin da ka iya abin da ka sani sai ka maida hankali ka kware a kansa sosai ta wurin haka za ka ga cewa mutane sun san da kai za su kuma neme ka za ka yi aiki har ka samu abin biyan bukata talauci da rashi suna kewaye da mu a kullum amma wanda yake da sani ko da ta sana'a ce ko ta fasaha yana tare da riba mutum mai basira yakan yi amfani da hannuwansa domin ya samu albarka amma marar basira ba shi da riban kome akwai bayyanai da kuma abubuwa kewaye da mu waɗanda idan ka bude idanunka ka gane su za su inganta rayuwarka za ka zama mutum mai ƙwarewa mai zurfin sani har za a neme ka domin a more ka ta wurin haka kai ma za ka mori waɗanda suka zo kewaye da kai saboda haka ka dubi abin da ka iya yi ka maida hankali a kansa ka yi shi sosai
Allah zai baka albarka.
Mai sauraro, idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com ko kuwa a tura mana zuwa ga shafinmu na Facebook a awr/hausa. Ina nuna godiya na da farin ciki zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina kuma nuna godiya zuwa ga shi Dattijo Bulus Ishaya da ya kasance tare da mu a wannan mako. Fasu Audu, kai ma mun gode maka da naka hidima. Ina fata mai sauraro za a ci gaba da sauraron mu. Amadidina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolaye Olusola Jegede da kuma Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Sai mun sake saduwa.